إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إنواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نلها بي يوشا تقص قوت الرمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam a 1436, wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 7 miladiya ta 2017, a wanda masallaci mai albarka, masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wanda majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi. A gabanin mu shiga karatu, akwai dan tsokaci kadan da zan yi mana, duk da cewa naji dan uwa Dr. Ibrahim Dasina yana magana akai dangane da abin da ya faru jiya a nan masallaci. Babu shakka dukkan wani wanda yake nan mai nutsuwa bai ji dadin abin da ya faru ba. Abubuwa ne, wato alfarma ce, ko in ce haƙoƙi ne da yawa aka keta, ba ɗaya ba, ba biyu ba. Akwai haƙƙi na shugaba, shugabanni na ɓangarori biyu, shugaba na mulki da shugaba na ilimi. Akwai haƙƙi na baƙo, akwai haƙƙi na masallaci, akwai haƙƙi na wannan wata da shi kansa azumin da muke. Duk waɗannan haƙƙoƙi, wasu daga cikinmu, don ba duka ba, wasu daga cikinmu sun shige su, wanda kuma ba daidai ba ne. Amfanin duk karatun da muke yi da sauran malamai suke yi a ko'ina, amfanin shi shi ne a samu kyakkyawar tarbiyya, a samu nutsuwa, ya zamana komai namu in aka gani zai ba da sha'awa. Wannan shi ne babbar samara da mutum zai girba daga zuwan shi guraren karatuttuka. Shi ya sa babu inda aka fi son a samu nutsuwa irin gurin da ake sauraron karatu. Majalisin manzo sallallahu alaihi wa sallam, hadisai da yawa sun zo sun sifanta shi da cewa idan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana majalisi yana ba da karatu, sahabbai sukan kasance ka anna ala rusulihim tayyib, kamar tsuntsu ne a kansu. Wanda tsuntsu yake kan shi ba zai yi wani babban motsi ba, ma don gudun kada ya tashi. Shugaba yana da haƙƙi na shugaba a musulunci. Musulunci ya ba mu tarbiyya, ba wai tarbiyya ta mutanen yamma ba, ta turawa, wanda za a iya gaya wa shugaba kowace irin magana, za a iya ko irin masa a'a. Mu duk wani musulmi da muka yadda ya shugabance mu, ko da kuwa muna ganin a ɗaiɗaikunmu akwai waɗanda suka fi shi ko ilimi, suka fi shi kuɗi, ko suka fi shi shekaru, ko suka ma fi shi nutsuwa, in dai har mun yadda ya zama shugabanmu, ko ma ya zama shugabanmu ba da yardanmu ba, amma ɗaya ne daga cikinmu, to a musulunce wajibi ne mu girmama shi, wajibi ne mu saurare shi, mu yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashiyyun kujiku bi, ko da wanda zai shugabance ku bawa ne da ya zo daga Habasha, ka duba tinƙahon Balarabe a cikin su ma Larabawa ba kowa ya zai ja shi ba, ya jagorance shi ba. Wanda shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-a'immatu min Quraysh, saboda in ba Quraysh ba babu wanda Larabawa za su rusunawa. To amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inda za a samu wani Bahabashi wanda ya fito daga Habasha ya zama shugaban ku, to ku saurara masa, ku saurara masa. Ba a ce shugaba dole ya zama ma'asumi ba, baya saban Allah, baya kuskure. Wanda mu a tafiyar mu ta sunna babu wani, a tafiyar wasu kungiyoyi ne kamar kungiyar masu limamai 12, su ne suke ganin cewa imam dole ya zama ma'asumi. To amma mu a sunnance wanda yake samun isma shi sune annabawa, wanda duk ba annabi ba to za a iya samun kuskure tattare da shi. To ko da shugaba wanda yake dan naka ne, shugabanka ne, musulmi ne, kariha min amirihi shay'an falyasbir, wanda ya ga wani abin ki daga shugabansa da bai ce haku, ka ga abin da ba shi ne daidai ba, to kai haƙuri. Wannan idan har ya tabbata cewa shugaban nan naka ya cuce ka, kana da hujjoji, kana da dalilai, ko gaban shari'a za ka iya yin nasara. Ba abin da za ka gina shi a kan zato ba, ba abin da za ka gina shi a kan wala Allah ba, ko an ce, ko na ji ana cewa, ko labarin Facebook ko Twitter ko wasa, ba irin wannan ba. Abinda ka tabbatar cewa haƙƙinka ne, Annabi cewa ka yi haƙuri, ba a ce ka yi hayaniya ba. Wannan ita ce tarbiyyar da mu musulunci ba mu, kuma ya kamata a ganta a tare da mu a ko'ina. Kada ka ga cewa wannan shugaba ne da kake da haƙƙi a kansa, kamar ta cewa shi ba yana da haƙƙi a kanka. Ka riƙa tuna naka haƙƙin, ba ka tuna nashi haƙƙin. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana a irin wannan, ko da mu za a samu shugaban da zai cinye mana haƙƙinmu, mu mu ba shi haƙƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa'addu al-haqqa alladhi alaykum was'alu Allah haqqakum, فأدوا الذي عليكم واسألوا الله حقكم. كو هلكن ديكي كنكو كو سوكي كو كمو كو لغا هنوكو يلو كو ألا كبامو لكو ونامو هكي حكا مسلين شي يكو يدمو. وانا إتتي تربية دا مسلين شي يبامو حقيقة كو منا سمجي كو ماما سمجي حكا تكي نولا أفديت. كما musali idan ka zalunci wani dan kana jin cewa kana da haƙƙi a kansa, kuma kana da kamar haƙƙin ka ne ya makare a gunsa, ka zalunce shi, ka tuhume shi da abin da ba shi kenan ba, duk addu'ar da ya yi maka za ta bi. Ka zalunce shi domin ka tuhume shi da abin da ba shi ya yi maka ba, ka bebe shi da abin da ba laifinsa ba, to in zai maka mummunan addu'a za ta bi ka. Kan mu manta da hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdul Malik ibn Umair, shi kuma daga Jabir ibn Samura, yake cewa mutanen Kufa sun kai kukan Sa'ad ibn Abi Waqqas zuwa ga Sayyidina Umar cewa bai iya ma sallah. Shugaba ne, sahabi ne, ɗaya daga cikin asharatul mubashirina bil janna, amma aka samu wasu da suke ganin ko sallah bai iya ba, an masa albishir da aljanna fa, amma sun je gun Sayyidina Umar sun ce innahu la yuhsinu yusalli, to bai iya sallah ba. Ma'ana suna nufin za su daina bin shi sallah, saboda shi ne liman. Sayyidina Umar ya kirawo shi ya kira wuce saboda a ka'idar shugaban aka kawo maka karan wani to kada kai hukunci da abinda kake zato kirawo shi ka ji bakin abinda zai gaya maka. Yace ya Umar ya amirul mu'minin yace inni la usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sallar da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi mana irin ta nake musu, raka'a hudu in tsawaita, raku'in biyu farko in takaita biyu na ƙarshe. Sayyidina Umar yace zaka zannu bika ya abal ya aba ishaq, wannan ni da mai shi da tsammanin da nake maka. Duda haka Sayyidina Umar ya tare ya zabo wata tawaga yace suje Basra, suje Kufa, suje su tambaya game da wannan shugaban nasu aji me yake faruwa. Mai riwaya yake cewa duk masallacin da aka je sai su faɗa alheri a kansa, sai da aka je wani masallaci kwaya ɗaya, masallacin Banu Abs, sai wani mutum da ake kiran shi Abu Sa'da sai ya tashi sai ya ce amma innakum nashattumuna billah fa innahu la yaqsimu bis-sawiyya wa la ya'dulu fil qadiyya wa la yasiru bis-sariyya. Yace to tunda dai ku kun zo nan kun hada mu da Allah mu faɗi gaskiya, to gaskiya zan gaya muku gaskiya. Ya tashi fa cikin jama'a yace shugabannin namu baya rabo daidai, in an kai masa kara baya adalci, sannan baya jagoran mu a fita jihadi, saboda haka in mun fita shi yana gida. Sa'ad ibn Abi Waqqas yana zaune, wannan mutum ya tashi yana wannan magana, ya tuhume shi tuhuma uku. Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ya ce Allahumma in kana kadhiban fa'a'mi basara wa aqil umra wa arrihu lil fitan. Yace ya Allah in mutumin nan ƙarya ya mun, sharri ya mun, ƙazafi ya mun, ka makantar da ganinsa kuma ka bashi tsawon rai, wato tsawon rai mara amfani, sannan kuma ka jefa shi cikin fitintunu. Abdul Malik ibn Umayr shi ne mai bada mai ruwaito hadisin daga Jabir yace ni na ga wannan tsoho da ido na daga bayan addu'ar Sa'ad, na gan shi ya makanci yana bin ɗan mata kororo, sannan a wata ruwaya farijar sahihai a cikin addu'ar da yace yace wa ajjil faqra, ka gaggauto da talaucinsa. Yace sannan a wannan ruwaya take cewa da lokacin da Mukhtar Saqafi, wani wanda ya fitinanne da ya fito ya addabi mutane, yace ya shiga cikin wannan fitinar, kuma ƙarshe a cikin wannan fitinar aka kashe shi. So kaga ashe ko shugaba ne da kake jin kana da haƙƙi a kansa, karka tuhume shi da abin da bai maka ba. In wani labari ka ji, in ma mai ka ji, tsaya ka bincika. So kaga ta wannan ɓangaren ba a yi daidai ba. Ɓangare na biyu akwai haƙƙin baƙo, ko ba shugaba ba ne, inda ya zo maka baƙo so ka girmama shi. Ya taso ya zo inda kake, ba kiran ka yi ka je inda kake ba, ba tara ku yayi ba, bare ka ce ku kai ka kirawo mu, a shi ya taso ya zo, to yana da haƙƙi a kanka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatrim dayfa, ba haka annabi ya ce ba? Girmama baƙo wani abu ne babba a musulunci. Ka duba daga cikin irin abin da Nana Khadija ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da shi akan Allah ba zai tozarta shi ba, ta ce kana ɗaukan nauyin wanda suke ba su da shi, kana taimaka marayu, kana taimaka lokacin da wata musiba ta faru, sannan kana girmama baƙo. To tuttitu wallahi lan yuqziyaka Allah abada. Kana da wadannan halaye guda uku ko guda hudu Allah ba zai taba tuzarka. Ashe kun gaje ba ba kuma da abin babba. To kaga wannan shi ma haƙƙi ne. Baya ga wannan akwai haƙƙin masallaci. Akwai haƙƙin azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abu Huraira hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yas fa in sabahu ahad aw shatamahu falyaqul inni sa'im. Nabi ya ce idan ranar azumin ɗayan kada ya yi batsa, kada ya yi fasikanci, kada ya yi hayaniya, kada ya yi hayaniya, kana azumi an hana ka ka zama mai hayaniya. Abinda wasu suka yi ce hayaniya ce zai dawo da wani haƙƙi da kake zaton naka ne a rike maka, wani ba zai dawo da shi ba. Annabi ya ce kada ka yi hayaniya. Koda wani zai buɗe baki ya zage ka ya nefe ka da faɗa ka ce azumi nake, haka Annabi ya ce ko zai zage ka bari wanda baƙonka ne bai zage ka ba bai ɓace ka ba girmama ka yi ba. Baya ga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi yana cikin sahih Muslim shi ba النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وإياكم وهيشات الأسواق وإياكم وهيشات الأسواق ناهنا كدا حيانية انتشع حيانية انتشع ككاوت مسلاتي خير بقاء الأرض هيشة شن السياح ورفع الصوت فجيك دوبا جد شرهن دكتي صوت دوبا هيشات الهيش شيني كتجا مريع فردت هيانيا النبي يتشي ناهنا كودين يومنا وانا وانا ابني دا اكاسوا ذا اجيش با امثال لا شبا كوما كومي دك متمن دا زي زونا اما تيمبا كو نشوا غفنن وانا نقولي malamanku da shugabanninku ya zo nan su karɓe shi su ƙaddamar muku da shi, to ya kamata ko ba kwa san shi ku mutunta su, su ku mutunta su, su ku mutunta su, ko ba kwa san su ku mutunta su. Kai ko da zai zo ya wata maganar da ba ta yi muku daɗi ba, a ƙa'idar musulunci ku mutunta su, kakku yi wani abin da sai sabawa abin da su suke yi. Saboda haka ya kamata abin da muke karanta ya shiga ran, ya shiga zuciya, ya zama a aikace. Wanda yake halartar guraren da ake karatuttuka ake faɗar Allah ya ce Annabi ya ce ake karanta ayoyin Allah ake bayanin su, ya kamata ya sha bamban da wani wanda yake garari a titi, ya kamata ya sha bamban a ganshi, a ga sima, a ga samci, a ga dan, a ga ɗabi'a da nutsuwa ta ɗalibin ilimi ta mai sauraron karatu a tare da shi. Sannan mu riƙe wata ƙa'ida guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Nana Aisha lokacin da Yahudawa suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo yi masa sallama sai suka ce assalamu alaikum, musan haka suke yi. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, Allah ce in suka zo wajenka sai su rika gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba. Assalamu alaikum ma'ana halaka da mutuwa da bala'i ya tabbata akan ka, shine kalmar da suka gaya masa. Annabi ya ji su amma bakin sa ne bai tashi da hayaniya ba, Yahuda ne fa, ba shugabanninsa ba, ba musulmi ɗan uwansa ba, amma gidansa suka zo suka ce assalamu alaikum, ya Muhammad, sai yace wa alaikum, iya abin da yake kenan wa alaikum, kuma haka Aisha tace wa alaikumul la'natu wa ta shiga zagin su. Annabi ya taba ta yace me haka ya Aisha, ce ya Rasulullah baka ji abin da suka ce ba? Assalamu, yace to baka ji nuna abin da nake musu ba? To shi da yake gaya mata inna Allah yu'ti birrifq ma la yu'ti bil'af, الرفق لا يقوم في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. شاء الله ينا باير وتهنير بيد لا لما تهنير بيد سوك إن كي أبن تهنير كلبي بذلك سميش إتي كم قوانا أبني وان ديكي أقوي سوكي أتي كنسة سوك إن كي سيكاغ أبن ياباك شعوا شاء دو أبن كم أكري كير سوك إن كي أكثر أوليد أول راوة to sai kaga abin ya lalace. Wannan kaida ce ba ta da mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addabi duniya da wannan ne, da wannan ne ya ci gadaba akan abokan gabansa. Saukin kai, to ya kamata mu rika samun tarbiya har kullun, mu zama daban kuma duk abin da muke so mu ga mun cimma ta wannan hanyar tarbiyya din za mu cimma ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya cimma duk abin da ya cimma. Wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ya koyar da su alqur'ani da sunna kuma ya ba su tarbiyya. Da waɗannan abubuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama duniya, aka zo aka shiga addinin Allah afwaja, kungiya. Ina fatan irin wannan kada ya sake mai tuwa ba, anan ba a ko'ina. Kullum mukan ɗauki darussa daga kurakuranmu ne. Alƙur'ani ya yi ta sauka wasu lokuta a kan kurakuran wasu, in wani ya yi kuskure sai Alƙur'ani ya sauka sai a gyara kuskure, to daga nan kuma za a sake shi, wasu sai su samu darasi. Saboda haka hatta kurakuranmu ba sa tafiya a banza, mukan more su mu fa'idance su ta hanyar da za mu gyara wasu abubuwan da muka yi na kurakurai, mu samu wasu darussa daga ciki. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa uhiqa bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
الله تعالى yana ba mu labarin waɗannan mutane guda biyu, mumini da kafiri. Mumini talaka amma mai tsoron Allah, mai godiya ga ni'imomin Allah ta'ala, da kuma kafiri wanda Allah ta'ala ya ba shi ni'imar duniya maimakon ya gode wa Allah, ya yi biyayya ga Allah ta'ala, ya taimaka wa mabukaci, sai ya zama wannan dukiya ta mayar da shi mai girman kai, mai butulci, mai wulakanta wanda yake talaka, wanda Allah ta'ala bai bashi dukiyar ba. Allah ta'ala ya ce wa uhita bi thamarihi, sai aka halakar da 'ya'yan itatuwansa ko ma dukiyarsa gaba daya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, yawa yi gari yana tafa hannayensa irin yadda mai nadama yake yi yayin da ya ga wani abin da baya tsammani gashi ya faru gare shi, ga irin asarar da ya tafka, ya duba yaga irin kudin da ya kashe wajen wannan noman nashi, wajen wannan akan waɗannan gonakin nashi, amma yau gashi a dan kankanin lokaci ta waye gari khawiyatun ala urushiha, ta rufta ta rushe ta zubo akan wato dirkokinta, da muka ce wannan sifa ce ta zubowar dirkokin da ake wato rumfunan da ake dora ilabi akan sa, wanda yake nuna maka komai da yake cikin ta ya tafi ya lalace, hatta dirkokin da aka kafa domin ayyuwa ilabi rumfa shi ma wannan dirkokin duk sun zube kasa, saboda rassan ilabin duk sun zubo a kasa sun kuma lalace, amfanin gonar duk ya tafi. Ya duba abin da ya kashe ya rika nadama, wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, yana cewa ya kai cona ina ma ban hada kowa da Allah ba, yana nadama lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba. Allah ta'ala ce wa baka man kana lahu ahadun wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله باشد وتجمع وتزاس تيب كامس با الله با دا چن ينا توتيا دا چواشي ينا دا جماع وانا قبوكين ناشي باشد قوة هو دا باي دا قوة باي بزي باو قوة قوة باي بدا هكا باشد قوة توشي ينا دا جماع أكثر من كمالا وعز نفرة to ina jama'ar take yanzu dan me bata zo ta taimaka masa ba, Allah ce ba yadda wata jama'ar da za ta taimake shi, wa ma kana muntasira, shi ba ko ba zai iya taimakon kansa ba da duk abin da Allah ya hore masa na dukiya, ba zai iya karewa kansa wannan azabar da wannan bala'in da ya zo daga sama ba, kamar yadda Allah ta'ala ya wa Karuna lokacin da ya halaka shi ke faka safna bihi wa bidarihi al-ard وما كان له فئة ينصر من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله تعالى yace sai muka kifar muka nutsar da shi a cikin kasa da shi da gidansa da yake takama da shi. Allah yace ya rasa waɗanda za su fito su taimaka mishi ba Allah ba, kuma shi baya daga cikin waɗanda za su iya taimakawa kansu. Hunalikal walayatu lillahi alhaq, to a can ko a irin wannan matsayi a irin wannan lokaci alwalayatu lillah jibinta ta Allah ce alhaqi, wanda yake shine ubangiji shine sarkin gaskiya shine sarki na gaskiya, huwa khairun thawaban shine fiyayyen mai bada lada, wa khairun uquba kuma shine fiyayyen mai sanya kyakkyawan karshe, wato a cikin irin wannan lokaci da Allah ta'ala yake saukar da uqubarsa ga wanda yayi dagawa ya fifita rayuwar duniya, a lokacin da Allah ta'ala kuma yake saukar da karamarsa da mutuntawarsa ga wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai ya gode wa Allah, to a lokacin ne yake bayyana ya fito zahiri ya fito ƙururu cewa alwalayatu lillahi alhaq, taimako na Allah ne shine sarki na gaskiya, babu wani wanda zai iya taimakonka, shi zai taimaki mumini wanda yake mai tsoron Allah ya jibinci al'amarinsa ya kare shi daga dukkan wani sharri, wanda kuma bai yi imani ba to ba zai samu wanda zai taimaka masa ba, ba zai samu mai jibintarsa ba, kuma yayi asarar duniyarsa da lahirarsa, yayi asarar sakamakonsa na duniya ya kuma yi asarar sakamakonsa da lahira. Wannan alwalaya, kalmar alwalaya an karanta ta da alwalaya bi fathi alwaw alwalayatu, kamar yadda yake anan ma'ana an-nusra, an-nusratu nasara, ba da nasara da Allah ce, na Allah ne shi kadai shi yake ba da nasara, shi yasa ya ce walam takullahu fi'atun yansurunahu, ba shi da wani wanda zai ba shi nasara, don haka Allah ta'ala shi yake ba da nasara, shi yake taimakon masoyansa waliyansa muminai ya ba su nasara akan abokan gaban su kafirai, saboda haka Ubangiji ta'ala ya gaskata maganar shi wancan bawan Allah mumini talaka da yace fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila 'alayha husbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalaqa, amma ni ko fatan Ubangiji na, fata ga Ubangiji na ya bani fiye da wannan gonar taka, sannan ita kuma gonarka ya aiko mata da wani bala'i daga sama, wa tusbiha sa'idan zalaqa, ta waye gari ƙasa dandabali, sannan kuma zalaqan mai tantsi, wato Allah ta'ala ya sauko da mamakon ruwa da zai yaye ta abin da yake kanta ya tafi da shi, ta waye gari babu wanda tabo da santsi, babu komai a ciki. Sannan wannan kalmar alwalaya a wata kirar an karanta ta da alwilaya bi kasril wawi tana nufin as-sultan, tana nufin mulki. Hunalika a irin wannan yanayi, a irin wannan lokaci, mulki na Allah ne shi kadai, wato kowa zai tabbatar da cewa mulki na Allah ne shi kadai, shike da iko. Shi yasa wannan mai gona guda biyu da ya ga irin abin da ya faru, to a lokacin ya saduda ya ce ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada, ya kai cona ina ma ban haɗa kowa da ubangiji ba. A lokacin dole ya faɗi wannan kalmar, babu yadda ya iya. Saboda me? Saboda ya ga aya, ya ga ikon Allah ƙarara, ba shi da wata kalmar da zai faɗa sama da haka. Kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari dangane da kafirai, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushriki, yayin da suka ga azabar Allah, suka ganta ƙarara ta bayyana, suka ganta a fili, sai suka ce amanna billahi wahda, mun yi imani da Allah shi kadai, kuma mun kafirce wa abin da muke hada Allah da shi. To amma irin wannan lokaci an makaru, ya kamata a ce tun wuri ka ga ayar Allah ka yi imani da ita, ba sai abubuwa sun zama sun dame ba, kamar yadda Fir'auna ya yi, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qabli wa kunta min al-mufsidin. Allah ta'ala ya ce har sai da wato ya ji shi ya nitse ya dilbiya a cikin ruwa, akhadahu al-gharq, ya dilmiye a cikin ruwa, kala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila, nayi imani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda banu isra'ila suka yi imani da shi, kuma ni ma yanzu ina cikin masu saduda da mi kauya. Allah ya ce al'ana, yanzu kuma wa qad asaita, bayan ka gama ka tobararka, ka gama saban Allah, kuma yanzu da ka ji mutuwa gadan-gadan, sannan ka ce kai imani, da can kayi saban Allah, wa kunta minal mufsidin, ka tabbata cikin mabarnata. To irin wannan imani ba imani ne da zai amfani mai shi ba. Ko kuma wannan hunalika ya zama ana ishara zuwa ga lahira, wato wilayar Ubangiji, jibintar Ubangiji a lahira, ko kuma shugabancin Ubangiji a lahira yana bayyana, wanda ma a nan duniya yake ganin kamar shi ma ya isa. To ranar da aka je lahira zai tabbata cewa Allah, zai tabbatar da cewa Allah ta'ala shi ke da mulki. Limanil mulku al-yau lillahi al-wahid al-qahar, Allah ta'ala shi kadai ke da mulki. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira, Allah ce a mulki a wannan ranar ga Allah yake shi kadai, saboda babu wani wanda zai yi tutiya da mulkin sa. Hunalika ya zama ana nufin na can lahira, in aka je a can ma za a ƙara tabbatar da wannan. Daga cikin masu ƙurra'u na Alƙur'ani akwai waɗanda suka karanta kalmar al-haq da jarra, wato da wasali ƙasa, kamar yadda yake a nan, hunalika al-walayatu lillahi al-haqqi, sai zama al-haqqi din nan sifa ce ta Allah ta'ala, zama sifa ce ta Allah, wato shine tabbataccen sarki, shine sarki na gaskiya. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq, Allah ta'ala shine gaskiyar. Thumma ruddu ila Allah mawlahum al-haqq, sauraka Ubangiji ta'ala shine sarki na gaskiya, shine na gaskiya. Duk abinda suke bautawa ƙarya ne, duk abinda zaka rike ƙarya ka rike, matukar ba Allah ba. Akwai wanda suka karanta hunalika al-walayatu lillahi al-haqq da rufu'a, wato suka karanta shi da rufu'a, sai zamana sifa ce ta wannan shugabanci. Al-mulku yawma idhin al-haqq, kamar yadda Allah ya ce al-mulku yawma idhin al-haqq ar-rahman, saboda zama sifa ce ta al-walaya din, mulkin ya zama tabbatacce ne, shugabancin tabbatacce ne na Allah ta'ala, babu wani wanda yake da shugabanci cikakke kamar nashi. a cikin wannan kissa akwai darussa. Na farko, i'tibaru bihal alladhi an'ama Allahu alayhi ni'aman dunyawiyya, a dauki izina da wa'azi ga mutumin da Allah ta'ala ya ni'imta shi da ni'imomi na duniya, amma waɗannan ni'imomin da duniya sai suka shagaltar da shi ya manta da lahirarsa, suka sa masa dagawa ya rika saban Allah. To a kula da cewa duk wanda yake da irin wannan yanayi ƙarshen al'amarinsa lalacewa, kuma wannan ni'imar da yake ciki ta ɗan lokaci kaɗan ce, idan ta wuce kuma zai shiga cikin ƙunci da rashi mai tsawo, in bai yi sa'a ba ƙunci na har abada, matuƙar ba imani da Allah. Sannan mu sani cewa bawa idan abu ya bashi sha'awa ya birge shi, to abinda ya yi shi ne abinda ya kamata ya yi, ko ya wajaba ma ya yi, shi ne ya mai da al'amarin wannan al'amari ga Allah ta'ala. Dukiyarsa ce ko 'ya'yansa ne, kowa menene na ni'ima da Allah ta'ala zai bashi, to ce masha Allahu la quwwata illa billah, ce masha Allahu, abinda Allah ya so shi yake wakana, la quwwata illa billah, babu wani ƙarfi da nake da shi sai tare da Allah, in Allah ya banna to bani da wani ƙarfi, bani da wata dabara. Saboda haka ya zama mai godiya ga Allah ta'ala, wannan zai tabbatar masa da ni'imar da yake ciki, zai sa abin da yake da shi na lafiya ko na dukiya ko ni'imar sarauta ko wace irin ni'ima ce, in dai zai ɗauka daga Allah take kuma yayi Allah ta'ala godiya akan ta, to wannan zai iya sawa abin ya dore shi. Yasa ya ce wa laula idza qalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah, haka ya kamata ka faɗa, ka ce ma sha Allah. Saboda haka ko menene Allah ta'ala ya baka, ka rika tunato da Allah ta'ala kana ambatar wannan kalma. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da sanadi wanda yake hasan ne daga Abi Balj daga Amr ibn Maimun, yake cewa Abu Huraira yana cewa annabin Allah ya ce mun sallallahu alaihi wa sallam, yace ya Abu Huraira adulluka ala kanzin min kunuzil janna, in nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna? Abu Huraira ya ce na'am na'am, kwarai da gaske, kwarai a nuna mun, fidaka abi wa ummi, mahaifina da mahaifiyata fansa ce gare ka ya rasul, fansa ne gare ka ya rasulullah. Sai ya ce an taqula la quwwata illa billah, ce ka rika fadar wannan la quwwata illa billah, ce wannan kanzun ne min kunuzil janna, kanzun ne min kunuzil janna, taska ce daga cikin taskokin aljanna. A ruwayar akwai kalmar tahta al-arshi, amma bata inganta ba. Abu Balj ya ce wa ahsabu annahu kala fa inna allaha yaqulu aslama abdi wa istaslama. Abu Balj ya ce kuma ina tsammanin Abu Huraira ya kara mana da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce domin in ka faɗi haka Allah ta'ala zai ce aslama abdi wa istaslama, bawana ya miƙa wuya ya saduda, ya miƙa wuya ya saduda. Amr yake cewa sai da cewa Abu Huraira la hawla wala quwwata illa billah, tunda a cikin riwayar ce masa yayi an ta kula la quwwata illa billah, sai Amr ibn Maimun ya ce Abu Huraira ko cewa zai yi la hawla wala quwwata illa billah, sai ya ce la innaha fi suratul kahfi, wannan kalmar da take cikin suratul kahfi, walaula idza qalta jannataka qulta la ma sha Allahu la quwwata illa billah, idan nake ne. Saboda haka abinda duk ka gani ya baka sha'awa, ce ma sha Allahu la quwwata illa billah, gini ake maka ka shiga ka ga gini ya dau harama yayi kyau yayi kyau, ma'aikata sun ce ce ma sha Allah la quwwata illa billah, to zai ken zai baka aiki zai ci gaba, mota ce ka ba ta ora aka kawo maka ka ganta yadda kake so gireji, to kakai ta turawa ba rasar dan boko mai makon ya faɗa Allah wai sai ce wau wai yayi mamaki, to ba haka musulunci ya koya maka ba, sai ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah, ma sha Allahu la quwwata illa billah. Ko menene ya zo maka na ni'ima ya baka sha'awa, to ka faɗi wannan. Imam Ahmad ya fitta hadisi a cikin musnad ɗinsa daga Abu Ayyub al-Ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daren da aka yi Isra'i da shi ya wuce ta wajen Annabi Ibrahim alaihi salam yace da shi sai Annabi Ibrahim yace da shi man ma'aka ya Jibril tare da wa kuke tafe ya Jibril Jibril yace hadha Muhammad shi wannan Annabi Muhammad ne Annabi Ibrahim yace mur ummataka falyukthiru ghiras aljanna fa inna turbataha tahur wa ardaha wasi'a ka umarci al'ummarka su yawaita dashen aljanna domin kasar turbayar aljanna mai tsarki ce kuma kasarta mai yalwa ce saboda haka ka gaya wa al'ummarka su yi ta dashe a gidajensu na aljanna annabi ya tambaye shi cewa ma ghirasul janna menene kuma dashen aljanna ma'ana da me za mu yi dashe a aljanna yace kace la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan dashe ne a gidan aljanna saboda ka duk mutumin da ya faɗa haka to yayi wani dashe ne a gidan aljanna da ka faɗa ka dasa ka kuma faɗa ka dasa ka kuma faɗa ka dasa saboda ka iya faɗan ka iya dashen ka ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf da Abd ibn Humayl a cikin musnad dinsa da Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da kyakkyawar salsala surato hadisi daga al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantar daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa na gamu da Abu Ayyub yace na gamu da Abu Ayyub al-Ansari sai yace da ni ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashe bana umarce ka ba da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni da shi yace kware a umarce yace akthir min qawli la ilaha illallah akthir min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil janna ka yawaita fadar la hawla wala quwwata illa billah fa innaha domin wannan maganar wannan fadar tana daga cikin taska daga cikin taskokin aljanna هكذا الإمام الطبراني لافت التحديثي إن كانت تشيئة من المؤجم الكبير لذا عبد الله بن عمر يكي شوى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شوى أكثروا من غراس الجنة وانشن وتشاور هو نسيها بابنس إبراهيم عليه السلام يباش لوكت اللي إسرائيل يتشي سند سحبه ليكرمه سيزوه سام سحبه يتشي دسوه أكثر من غراس الجنة كيويت دشن جدن الجنة فإنه عذب ماؤها روان جدن الجنة ميداديني طيب ترابها ترباية ميكوشي فأكثر من غراسها دنهك كيويت وتو دشنت ألا تعالى يا أهل الشوتة يا أهل الجنة بيا تنبيس diya ta da su Allah ta da ya uddat abinnan aljanna ya ta da ta uddal muttaqin ita ma wuta ya ta da ta uddal kafiri duk an ta da su to amma ita aljanna bayan an maka tanadi kai dan uwa mu'mini bayan Allah ya maka tanadin ta ya ce wannan aljanna ta alarma ce Allah wannan tashi ce to tana nan a tashi shi kuma a nan zai ta haɓaka ta ba wai tana nan an gama ta ta tsaya a tsaye cak ba a'a shi kuma da aikinsa yana ta haɓaka ta yana ta dashe yana ta abubuwa da za a yi ta gina masa wasu manya-manyan gine-gine kuma a ciki saboda ka kowanne daga cikinmu insha Allah aljannarsa tana nan illaiyata kawai ya ci gaba da dashe ya ci gaba da yin abubuwan da za a gina masa kusur manya-manyan gidaje ana ƙara raya masa ita shi ya sa wani aka ji sai wannan ta fita wannan ta fita wannan gwargwadon kuma iya abin da ya yi na aiki a nan duniya suka ce wa majirasu ha mene ne da shanta ya rasulallah kala ma sha Allahu la quwwata illa billah wannan kalmarta ma sha Allahu la quwwata illa billah da shi ne a gidan aljanna kayan marmari ne daban-daban kake dasawa kan Allah hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin abu suna daga murya annabi sallallahu alaihi wasallam yace irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba kama tad'una innaman tad'una sami'un basir wa huwa qaribun minkum kusassautawa kanku ku daina daga murya wanda kuke kira ba kurba bane ba bebe bane mai ji ne mai gani kuma ku sai ke da ku yace sai Abu Musa al-Ash'ari yace sai ya dawo sai ya ganna a gefe guda sai yace ya Abu Musa al-Ash'ari ala adulluka ala kanzin min kunuz al-janna ya zo ya samu Abu Musa al-Ash'ari yana cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sai ce Abu Musa bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba yace bala ya rasulullahi kware gina su annabi sallallahu alaihi wasallam yace to la haula wala quwwata illa billah ka faɗi wannan kalmar saboda haka wannan kalma ce babba shi yasa wannan mumini ya jawo hankalin abokinsa da ya rika faɗa ta in ya shiga gonarsa maimakon ya rika tankaho yana takama yana nunnuna masa kayan amfanin gona yana nuna kaga wancan daga kan wancan daga jamus aka so su kaga waɗancan daga ana nuna masa wancan jimuna ɗin da ka gani daga Brazil take wancan kuma sai ba wannan za ka yi ba wannan ya kamata ka yi ba ka ce masha Allah la quwwata illa billah ba ka dinga tinkaho da abin da ka samu ba Allah zati dunya wa shahawatiha bima inda Allah min alkhair idan kaga wani fandararre can Allah ta'ala ya bashi duniya ya bashi ni'ima ta duniya yana ta fantamawa to kai ka ɗebe wa kanka kewa ka cire wa kanka damuwa da cewa akwai abin da yake gurin Allah ya fi wannan ka rika karantar da kanka wannan ka rika sawa zuciyarka wannan shi yasa wannan bawa Allah ya ce in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatiki saboda ka kai ka ji dadin wannan dan dadi ne dan kanka dan kani sannan wannan kissa tana nuna cewa dukiya da yaya idan ba su taimaka mutum yayi wa Allah da'a ba to ba za su amfane shi komai a gurin Allah ba za su amfane shi komai a gurin Allah sannan a cikin wannan har ila yau zamu ga akwai halaccin addu'a bi talafi man kana maluhu sababa tughyanihi wa kufrihi wa qusranihi addu'a da Allah ya lalata dukiyar wanda dukiyarsa ta zama dalilin batansa da tabewarsa da kaucewarsa hanya wato ya bace ya tabe ya kauce hanya saboda dukiya to sai addu'a Allah ya raba shi da dukiyar nan ko ya yi hankali idan wani mulki ne wani mukami ne yake da shi wannan mukamin nashi ya sa masa girman kai da wulakanta mutane da yi wa Allah ta'ala rashin abin nan rashin kunya to sai ayi addu'a Allah ya raba shi da mulki ko ya nutse ya hankali shi yasa wannan bawan Allah ya yi addu'a fa asa rabbi an yu'ti li khairan min jannatika wa yursil 'alayha husbanan min as-sama' kuma Allah ya ji addu'a sa sai gashi daga baya ya zo yana ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada sannan kuma a cikin wannan kissa akwai nuna cewa al-wilaya wilayatullahi wa 'adamaha inma taqtadih تتضح نتيجتها إذا انجل الغراب يغار وحق الجزاء وتقنتر ألا لنسر السع أنا فهمت التارد واتكي يا عند الأمر يزوك الشي أفرقو باللي أغانك ونسر ألا التارد وانتكي با سيأنزوك الشي نني ذا أغانك أشي نسر ألا تنتارد وانتكي سواء أن المتانين قد أبيل أفرقو ana shi wannan yana ganin an bashi a nan can ma za a ci da shi ko na shi ba sai ya fi yawa shi kuma wannan yana ganin ya yi asara bai samu komai ba ya yi zuwan banza duniya ba abin da ya tsinana na tara duniya to bai fahimci cewa shi ne bai tsinana komai ba sai da wannan musibar ta auka masa shi ne Allah ta'ala ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a irin wannan guri ne ake tabbatar da cewa nasara ta tabbata ga Allah shi kadai kuma shi yake bayar da ita ga wanda ya so Allahu waliyyul ladina amanu saboda Allah ta'ala shi ne majibincin waɗanda suka yi imani zalika bi anna Allah maula ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shi ne majibincin waɗanda suka yi imani daga shi yake ba su nasara shi yake ba su ta'ayyidi ana kuma gane wannan daga ƙarshe shi yasa yace huwa khairun thawaban wa khairul uquba, shine fiyayyen mai bada lada, shine kuma fiyayyen mai sanya ayi kyakkyawan ƙarshe. Allah ta'ala ka samu na da shi. Bismillah.
وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
الله تعالى يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا وما كبقى مثل مثالي to kai musu misali na rayuwar duniya kama in anzalnahu kamar ruwa ne da muka saukar da shi minas sama'i daga sama fa khtalata bihi nabatul ardi tsirran kasa suka garwaye da shi fa asbaha hashiman sai ya waye gari ardiddige a ratattake tazruhu riyah iska tana daidaita shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai wato ubangiji ta'ala sai ci gaba da ba su misali su waɗancan waɗanda suke ganin akori talakawa daga majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna saboda Allah ya ba su ni'ima ya ba su wadata ya ba su dukiya ya ba su ƴaƴa ya ba su mulki to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori waɗannan su ya kamata a shigo da su gaba to bayan an bada wancan misali na wancan da Allah ya ba shi ni'imar tashi bata taimaka masa ya fahimci Allah ba gashi karshen sa yadda ya kasance sai Allah ya ce to ga misalin duniya din yadda take gaba ɗaya duniya din ga yadda take kamar ruwa ne da aka saukar da shi daga sama ya gaure da ƙasa ainihin ta tsotse shi irin da aka ƴaƴan abin nan iri da aka zuba a ciki suka gaure da ƙasar da ruwar suka fitar da abin da yake na ƴaƴan itatuwa ne ko abin nan shuke-shuke ne waɗanda suka nuna suka yi kore suka bada sha'awa lokaci daya Allah ta'ala ya ga dama sai aiko da wata annoba sai ka ga duk sun bushi sun kekashe iska tana kwasar su da can suna baka sha'awa yanzu kuma yanzu gashi nan sun zama busassu ba su da kuma wani amfani to haka rayuwar duniya take da daukar ido amma kuma nan da nan ne za a neme ta a rasa ubangiji ta'ala ya ba su wannan misali domin ya jawo hankalinsu zuwa ga cewa ita duniya da abin da yake cikinta ba shi ne mizani a gurin Allah imanin da yake cikin zuciyar mumini shi ne mizani a gurin Allah saboda haka kar su ɗauka cewa suna da wani matsayi a gurin Allah don kawai sun samu wata ni'ima a nan duniya a'a abin da Allah ta'ala zai ba su in sun yi imani ya fi abin da suke ciki waɗannan da Allah ta'ala ya sanya imani a zuciyarsu sun fi su a gurin Allah ta'ala. Allah ta'ala ka samu dace lokaci yayi za mu kwana anan sai gobe insha Allah za mu yi bayanin wannan aya abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.